Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, ana kuma iya kama mata hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin, yau ranar Laraba 13 ga watan Maris na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Najeriya ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen haramtawa jiragen saman Boeing 737 Max sauka ko bi ta kasar. Bayan haka za ku ji cewa wasu kungiyoyin fararen hula a Najeriya sun koka akan yadda aka sanya jami'an tsaro a harkokin zabukan da aka gudanar a kasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun. Shin ya kuke gani yadda aka baza jami'an tsaro a lokutan zabe a Najeriya? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanku da wannan dare. A yau Laraba, bayakan kungiyar 'yan ta'adda na ISIS sun kaddamar da sababbin harharin ta'addanci akan sojojin Amurka, yayin da 'yan ta'addar suka kai kari don kare yankin ƙarshe da ke hannunsu a arewacin Siriya. Ba a san ko mayakan ISIS nawa bane suka buya a wani yanki da ke kusa da garin Bagos, wanda harsasu suka rugurguza shi da gine-ginen da ke cikinsa. Amma jami'an Amurka da na Siriya sun kori mayakan 'yan tawayen da ke ci gaba da gujewa har-haren da ake kai musu ta hanyar boyewa a cikin tsaunuka da koguna masu tarin yawa da kuma hanyoyin ƙarƙashin ƙasa. Ana kyautata cewa akwai yara ƙanana da dama daga cikin mutanen da aka rutsa da su a lokacin da wani gini ya rushe a jihar Lagos ta Najeriya, inda ɗaruruwan mutane suka fito suna kallon yunkurin cetonsu. Babu tabbacin yawan mutanen da suka makale a cikin rushasshen ginin mai hawa uku da ya ruguje da misalin ƙarfe 10 na safe a yau Laraba. Amma dai shaidu da ke wurin sun ce akwai yara kusan 100 a benen sama na makaranta lokacin da abin ya afko. Zuwa yanzu dai an riga an ceto yara da dama daga ƙarƙashin ginin. Motocin ceto da na masu kashe wuta da masu manyan kayan aikin gine-gine sun zo kusa don taimakawa wajen aikin ceto. A yau Laraba, an yanke wa tsohon shugaban yakin neman zaben shugaban Amurka Paul Manafort hukuncin daurin shekara 3.5 a gidan kaso, a bisa laifukan da suke da nasaba da kasar Ukraine dangane da 'yan adawar siyasa na kasar Russia. Manafort, a lokacin da yake zaune a kujerar guragu saboda rashin lafiya, ya nemi gafara ga alkalin kotun Amy Berman Jackson. Yana jin kunya ayyukan kuma ya roki a yi masa gafjin kai. Ya ce, "Na ba da haƙuri game da abin da na yi da kuma dukkan ayyukan da dalilinsa muka tara a yau. Duk da yake ba zan iya kawar da baya ba, zan tabbatar da cewa na gyara hakan a gaba." Amma alkali Jackson ta shaidawa Manafort, mai shekaru 69, cewa ba za ta yi watsi da laifin da ya yi ba. Ta ce, "Don ka ba da haƙuri ba yana nufin a yafe maka laifukan da kai ba." Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta saukar da jiragen saman Iran Amurka, wanda ya yi sanadiyyar mutuwar mutane 157 a ranar Lahadin da ta gabata, inda ta zama ƙasa mafi girma da ta cire jirgin saman daga aiki. Trump ya ce Boeing kamfani ne mai inganci, amma ya ƙara da cewa rayukan mutane shine damuwarmu. Tun da farkon ranar Talatin da ta gabata, ƙasar Canada ta dakatar da jirgin sama kirar Boeing 737 Max 8 wanda ya yi hadari sau biyu a cikin watanni biyar. Yayi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 350. Ofishin jakadancin Amurka sun kamanta mummunan cin zarafin da ake a ƙasashen da suka ƙaryata rahotannin ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ta fitar a shekarar 2018. Sakataren harkokin waje Mark Pompeo ya nuna damuwa game da cin zarafin da ake a ƙasar Iran da Sudan ta Kudu da Nicaragua da China a jawabinsa a kan sakin rahoton. Pompeo ya ƙara da cewa, ina fatan cewa rahoton kowace ƙasa a wannan shekara ba shi da wani matsala, amma abin ba haka yake ba. Rahoton wannan shekarar ya kimanta ayyukan ta'addanci da cin zarafin ɗan adam da ke cikin ƙasashe da yankuna 200.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Najeriya sun haramta wa jiragen sama kirar Boeing 737 Max sauka ko bi ta sararin samaniyar kasar, kamar yadda kuka ji a labaran duniya. Wannan na zuwa ne kuma biyo bayan hadarin da jiragen saman kasar Ethiopia da na Malaysia suka yi kwanan nan. Majalisar Ministocin Najeriya ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari ce ta yanke wannan shawarar. Ga ƙarin bayani daga Umar Faruk Musa daga birnin tarayya Abuja.
A kokarin daukar rigakafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na kawar da yiwuwar wani hadari na jirgin sama daga kamfanin jiragen Boeing, Majalisar Ministoci ta Najeriya a yau ta amince da umarnin cewa kada a bar kowane jirgi na samfurin Boeing 737 Max wanda ya fadi da waɗansu fasinjoji na kamfanin jiragen sama na ƙasar Ethiopia daga sauka a kowane sashi na Najeriya ko kuma bi ta sansanin samaniya na Najeriya. Haji Firika, minista a ma'aikatar sufurin jiragen sama ta Najeriya, ne ya bayyana manema labaru haka bayan da majalisar ministoci ta kasar ta kammala taronta na mako-mako.
Da matin kamin wannan dai da yake kasancewa ita harkar sufurin jiragen sama ta duniya ce bai daya, ba ta kasar Najeriya ba ce kawai. Amma bayan an samu wannan hatsari a Habasha, abin kokari shine muka ce jirgi wanda ke samfarin wannan 737 Max 8 and 9 cewa kar su tashi kuma kar su sauka a Najeriya, kuma cikin hukuncin Allah dama babu wani wanda yake da irin wannan jirgin a Najeriya, saboda tamu ta zo da sauki kenan. Kuma na yi bayani ma ita wannan majalisar ministoci ta shugaban kasa akan cewa babu wani wanda yake da irin wannan jirgin a Najeriya. Masu kuma zuwa cikin Najeriya da shi mun hana su zuwa har sai abinda Allah ya yi, wato na gano musabbabin abinda sanya jirgin ya fadi ko kuma yake faduwa. To wannan shine abin da zata akan wannan.
Ministan sufurin sama kenan Hadi Firika a Abuja, Najeriya. A waje daya, wani tsohon babban daraktan kamfanin jiragen sama na Najeriya Airways kuma matukin jirgin sama, wato Captain Muhammad Joji, ya min tsokaci dangane da matsalar da ta sanya dole ne Najeriya ta dauki wani matakin. Ko da ke yana ganin cewa akwai wajibci a ƙara bincikawa a tabbatar cewa ko ba ɗaiɗaikun jiragen ne ke da irin wannan matsalar ba.
Abin da ya faru ya fara ne Lion Air kankan na Indonesia wanda ranar 30 ga watan 7 wannan shekara, sannan kuma ga wannan kuma Ethiopian Airlines shi kuma ya faru a yanzu muna ce kamar ranar 30 kenan ga wata. To butun expect of wata biyu haka wannan daya faru haka. Amma ni inda ka bar ni a tsaya tukuna gani, idan har kasashen waje suna da jiragen nan guri 355 airline 52 kasashe guri 32, ba abinda za a zauna bane ana wani panikin akan wannan. Gaskiya watakila wani jirgin ne, watakila kansa yana da matsala, ana rikici akan wannan computer. Shi computer ne sun sa shi wani pilot din ya ga wani kuskure, ko sai computer sai kwace jirgin a hannunka ya ce ko nose da ko hancin kasa ko hancin sama. To shine yanzu ake rikici kan wannan computer, shine yanzu nake rubutu a kai ba gama ba tukunna, ni ma yanzu ina research akan abu. Amma dai precaution rigakafi da ko ake cewa dai tun da yake kasan an kawo haka civilization namu sun ce ya kawo sai ta ba hakan, kafin mu mu zauna mu yi nazari sosai mu gani me ya faru, wani computer ne ke kawo wannan abu.
Captain Muhammad George kenan tsohon shugaban kamfanin jiragen sama na Niger Airways kuma kwararre akan sufurin sama a tattauna da nayi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Nigeria.
Jirgin sama zai tashi da
Madalla gaida Umar Faruk Musa. Kungiyoyin fararen hula a Najeriya sun koka akan yadda ake amfani da sojoji ko sauran jami'an tsaro wajen harkar samar da tsaro a sha'anin zaben kasar. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
This film notes the worrying trend of increase and excessive involvement of the military and security officials.
Kakakin kungiyoyin fararen hula a Najeriya kenan, Clement Nwanko ya magana yayin taron manema labarai inda yake nuna damuwar ƴan fararen hular bisa yadda aka yi ta amfani da sojoji wajen harkar samar da tsaro a zabukan da aka yi a Najeriya, inda yake cewar wannan ya saba wa shikashikan tsarin demokradiyya. Inda yake jaddada cewa dole ne a duba menene ba daidai ba domin a ga yadda za a ke gudanar da zabuka a Najeriya ba tare da sanya hannun sojoji a cikin harkar samar da tsaro ba. Amma cikin wani abu mai kama da martani, babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, lokacin da yake ganawa da jami'an sa ido na tarayyar Turai. Ya ce sojoji na aiki ne bisa kwarewa kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar musu. Yana mai cewar mutanen da ba sa wa ƙasar nan fatan alheri ne kadai, kuma suke amfana daga yamutsin da ake yi na zaɓe za su yi ƙorafin yadda sojoji ke marawa hukumomin fararen hula. Domin sojoji ba sa taka wata rawa ta musamman yayin zaɓe, amma dai suna dai zaman jiran kota kwanan ne don tallafa wa 'yan sanda.
Supporting the police to do their job.
Wannan batu na janyo sojoji cikin harkar samar da tsaro a zabukan Najeriya na ci gaba da jan hankalin masana, kwararru da masu kansu 'yan fararen hular. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda ake baza jami'an tsaro a lokutan zabe a Najeriya. Kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan wakar.
Allah ya Allah ya Allah,
kamu abure kamu sojuna,
ngada kamu abure kamu sojuna.
Allah ya Allah ya Allah,
da kan mafarin ka buso juna.
Idan har dai ba manta ba, kuna bina ba ku kauce ba, a cikin rukunai da muke duba, mun kwana ana uku ba wai ba, zan tashi na hudu da kankan ba. Aljeriya yau da jibin goshi sun san harin ja'aye da fatan shi, turawan mulki sun tashi, wuta duka ta mutu sai gashi, dandela muta aru mu gaishe shi. Allah ya Allah ya
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kira na farko daga jihar Neja.
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, muna jin ka.
To gaskiya muna dai ma ainihin gwamnatin tarayya godiya bisa ga ainihin jami'an tsaro da ake sakawa wajen bangaren zabe. So sai dai gaskiya wani lokacin jami'an tsaron da ake sa basu wadaci arihin rumfunan zaɓe ba a yadda za su kiyaye lafiyar jama'a da ke jihar Kuri'a ba. Saboda haka muna so wannan zaben da ke tafe na GB wanda za a yi wannan aka daga dinnan muna roƙon gwamnati don Allah a sa matakan tsaro kuma a kiyaye da masu sata kura din don a kiyaye muna kuri'unmu.
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma za mu je Kaduna.
Hajjia Maram Dauda, barka da lafiya.
Barka, ka daidawa muke magana daga Kaduna.
Sunana Murtala, ina kiranku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala, muna jinka.
To Maryam Dauda, a wannan zaɓe ko zaɓuka da ake na gwamnati da ta gabata dare aka ce sojoji sun takura wa mutane.
Daka.
To a magana ta gaskiya, duk wani wanda zai fito ya ce wannan gwamnati ta sa jami'an tsaro gaskiya mata shari ba inda ban shiga ba. Ni nayi tufa ba sau da wata jam'iyya. Ina so in gaya miki wancan gwamnati babba ne adawa na da take gwamnati kafin kwana uku zaɓe ta zo kan layukan mu na Abuja ran riga ta ina duk ta san sa tankokin yaki. Ta je kai SOB sun zuba sojoji sun sa roadblock. Amma ki gaya mun a wannan zaɓe duk faɗin ƙasa ne na aka sa checkpoint roadblock na sojoji ko jami'an tsaro. Wanda ba so mu zauna lafiya ne. Shine ƴan sha'a suke ganin cewa an yi ba a ba su sun yi abin da suke so ba suke da wai kuma sun ce gwamnati ta hana jami'an tsaro. Duk inda na zaga ban ga inda ƴan sanda ma suna gefe ba makami a hannunsu. Abin mutane suka ga saboda Allah ko America in kika je gun zaɓe jami'an tsaro suna gefe suna kallo da kyamarori.
To mun gode Mallam Murtala daga Kaduna, yanzu kuma za mu je Yobe.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Kuna tare da Abbas Shawari, gwamnan Bukar Abba da Maturin jihar Yobe, Najeriya.
To muna jinka.
To gaskiya mu alhamdulillah mu gaskiya yankinmu kin ga mu ne muna fama da matsaloli ne tashin hankula. Kuma jami'an tsaro sun tsaya sun yi aikin su ne yadda gwamnati ta gaya musu. Sun tsaya suna ta zagaya musu wuce, amma ba wanda sojan da ya zai takura mai. Duk wanda suna cewa sojoji sun ɓata zaɓe da sauransu, wannan su ne suka ɓata zaɓe ba sojoji ba. Kuma duk sojan da ka sa jami'in tsaro ya zo gurin zaɓe saboda ya kare lafiyarmu ne. Kuma alhamdulillah mun gode musu yadda shugaban ƙasa mai janar Muhammadu Buhari ya kira su haka suka amsa kiransa suka tsaya mana muka yi zaɓenmu na shugaban ƙasa lafiya kalau. Kuma mun yi zaɓenmu na gwamna da yan majalisarsa lafiya kalau a Kalalawa. Alalawa wacce nan da masu rarrakar gamman. To sabili da haka ina kiran jama'a da Allah da Annabi kar su ji ruɗin mutane wanda suke cewa sojoji sun yi kaza kaza. Ni kan gaskiya a jihar Bauchi ban ji wani soja wanda ya yi farwa mutum ko kai kawai civil defense bai taɓa mutum ba. Gaskiya mun yi zaɓe mu lafiya kalau alhamdulillah. Allah ya saka wa shugaban ƙasa.
To mun gode, har yanzu dai muna nan a Yobe, mun ƙara samun wani kira.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Yawa daga Shu'aibu Usman.
To muna jin ka Shu'aibu Usman.
Yawa, batun cewa an sa soja wato a harkar zaɓe. Muna tare?
Muna tare. Ya kake gani?
Yawa, gaskiyar magana mu ba mu ga sojoji a harkar zaɓe ba.
To sauran jami'an tsaro
wanne yake ba za ma ka gansu ba. To mu kuma hakan yi mana kyau, inda a ce ba irin wannan tsaron fitinar da za a yi ba ƙarama ba ce ba. To dan haka mu muna goyen bayan wannan abun, duk wanda kaga ya ce ba haka ba to wallahi munafurci ne, mu kuma ba ma tare da shi.
To mun gode Mallam Shu'aibu Usman, yanzu kuma za mu je Jigawa.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Jigawa?
Kuna magana da Adamu Abdullahi Anguwa Headmaster Kan Bagadaza Primary School.
To Mallam Adamu, muna jinka.
Yawwa, game da ba da jami'an tsaro a wajen zaɓe daidai ne ba laifi ba ne.
Me ye dalilin ka? Saboda
rikici ma ya kamata a ce an samar da jami'an tsaro suna gefe suna kallo, ai ba wani abu suke yi ba. Hakan da aka yi ba laifi ba ne gaskiya.
To mun gode Mallam Adamu Abdullahi, yanzu kuma za mu je Ilori.
Ni a gaskiya ra'ayina
ya sunan malamin na ce ya sunan malamin daga Ilori.
Malamin da ke magana shi ne Mallam Dauda Wanke.
To ina jan ka baba, ka ce a ganin ka.
Yauwa, idan kaman sha'anin yadda al'amuran siyasa suke tafiya kaman jihar Sokoto State, a gaskiya tabi da Allah ni ina ganin cewa ya kamata shugabannin da suke wannan wajajen su tsaya tsakani da Allah saboda idan duniya suna kallon su sai tuna cewa duk abin da za su yi za mu koma hannun Ubangiji wanda sun kaci zabe a ba su saboda tafiya saboda Allah mutane na kuka da yawa bisa ga irin abubuwan da yake wakana a wajajin nan
to mun gode Mallam Dauda yanzu kuma zamu je jihar Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi
to muna jan ka Ayuba Garba Imam
to gaskiya dai saka sojoji a wajen zabe wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda a gaskiya mu halayen mu na ƴan Najeriya dole ne inda ayi zabe sai an samu tsaro musamman sojoji ni ko a inda nake ma hakika na ga sojoji suna zagawa kuma ba su taba kowa ba sun bar kowa yayi zaben sa abin da yake so kuma lalle wannan daidai ne shugaban kasa ya kokari da ya kawo su Allah ya saka masa da alkhairi mai magana Ayuba Garba Imam katin madaki a jihar Bauchi
to mun gode Mallam Ayuba Garba Imam har yanzu dai muna nan a Bauchi din mun ƙara samun wani kira Assalamu alaikum da muke magana daga Bauchi
da Mallam Tukur daga jihar Bauchi
to Mallam Tukur muna jin ka
ba san abin da kuke magana ba yanzu ne kawai na kira kuma ni daidai da ku
dama batun sanya jami'an tsaro ne baza su ko ina a lokacin zabe wasu suna gani kamar ganin jami'an tsaron yana tsorata jama'a su fito su yi zabe wasu kuma suna ganin hakan yayi daidai kai me zaka ce
gaskiya hakan yayi daidai waɗanda duk suke ganin za su tsorata su ne kai suna son su ma su yi wani laifi
to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Adamawa
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Adamawa?
Mairam Dauda ne?
Mairam Dauda ce, da wa muke magana?
Alhaji Ali ne daga ƙaramar hukumar Ganye a jihar Adamawa.
To Alhaji Ali muna jan ka menene ra'ayinka?
Ni dai yau ina gaishe ku na ya dare ina neman ku.
Allah sarki. To mun gode, to ba za ka tofa albarkacin bakin ka ba akan maudu'in namu na yau?
Yanzu ne na kama rediyon banji abubuwan da kuke da shi ba.
Dama muna son mu ji ra'ayinka ne akan baza jami'an tsaro a lokacin zabe. Ya kake ganin wannan? Alhaji Ali ko kana tare da mu to ina ga layin Alhaji Ali daga Adamawa ya goce mun tsara samun wani kiran daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna.
Alhajin baɗi insha Allah Shu'aib Al-Ahli Mahmuda ke tukar ban kuma jiwa jihar Kaduna
to muna jan ka
to gaskiya wannan zaben hakika ne wannan sura da an kai jami'an tsaro wa'ansu kuma za a ga cewar ba ma jami'an tsaron sai dai kawai jan hankali zamu masu buga waya idan mutum ya yi magana kai ya ce a'a ƙarya ne ko ya ce munafurci ne ko ya kawasan da ya magana idan wani shi ya ga bai gani ba to kai ya ce duka kuma ba haka ba ne akwai wuraren da dole sai an sa jami'an tsaron wa'ansu kuma ba a sa ba kamar mu mazaɓanmu dan sanda kwara ɗaya ne muka yi lafiya muka tashi lafiya sai dai wa'ansu wuraren kuma da fatan za a tashi lafiya.
To mu ma mun gode kuma anan za mu dasa aya a ɗauka wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na ci a ƙarfe 4:53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Indian Black Stars din kasar Ghana za ta yi wani wasan sada zumunci da kasar Mauritania ranar 26 ga watan Maris a nan Accra a matsayin shirye-shiryen ta na gasar cin kofin Africa na shekara 2019. Ghana za ta karbi bakuncin Chikwete ne kwanaki uku bayan karawar da za ta yi da kasar Kenya a wasan karshe na samun cancantar shiga gasar cin kofin Africa na shekara ta 2019. Dan wasan gaba na Santiago Toko Sagne Yakuba daga dukkan alamu ya samu dama karo na hudu da zai taka wa kasar Burkina Faso leader bayan sunansa ya bayyana a cikin ƴan wasan da za su yi wa kasar wasan ƙarshe na shiga gasar cin kofin Afirka da za su yi da kasar Mauritania. Yakuba dan shekaru 27 da haihuwa ya yi wasansa na farko ne wa Stallion yayin da sun kakara da Kazakhstan a Otelik Stadium haka kuma yayi wasa a karawa tsakanin kasarsa da Benin. Jiya kuma sai asanci kwata-kwata tashi daga nan birnin Accra zuwa kasar Zambia, inda za ta fafata da ZESCO United a wasan karshe na rukunoni na CAF Confederation Cup. Wani mamban manajojin kwata-kwata Mr. Edmond Aka ya bayyana cewar club kai tsaye za ta wuce zuwa Indola kasar Zambia domin wannan wasa mai muhimmanci. Yace abinda kwata-kwata kurum ke bukata a karawar nan ne nasara domin kyautata damarta na karasawa zuwa zagaye na gaba a gasar. A halin yanzu dan wasan kwata-kwata na tsakiya Richard Senenu ya hade da Asante kwata-kwata zuwa Zambian makonni biyu kenan da dan wasan na tsakiya yayi fama da rauni a wasa tsakanin kwata-kwata da ZESCO United a Kumasi, inda kwata-kwata ta yi nasara da ci 2-1. Kwata-kwata dai ba makawa na bukatar nasara ne a wannan karawa saboda ta bari damar da ke gabanta a karawa da Al Hilal an kasar Sudan ya kubuce mata a dalilin kunnin doki 1-1 da ta yi da ita a Kumasi. Manchester City ta kaddamar da wani shirin bayar da diya ga waɗanda bala'in nan na tarihi na lalata yara ya ritsa da su, inji zakaran da English Premier League. Shirin domin yaran da wancan cin zarafi na tsohon kociyan Manchester City Barry Bennell, wadda aka ɗauri a shekarar 2018 tsawon shekaru 30 ya shafa ne. Club ta kara da cewar bincike mai zaman kansa ya bayyana wani zargin mai karfi akan wani tsohon kociyan matasan City John Brom, wadda shi ma waɗanda ya ci zarafin su suka shiga cikin wannan diyar. Zinedine Zidane ya ce yana son maido da Real Madrid wurin ta da ya dace da ita bayan ya koma club karo na biyu. A matsayin mai koyarwa, Zidane ya ce yayi cajin baturensa kuma yana son maido da ɗaukaka ga Real Madrid. Da wannan labarin muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
A yau Laraba, mayakan kungiyar ƴan ta'adda na ISIS sun kaddamar da sababbin har-haren ta'addanci akan sojojin Amurka, yayin da ƴan ta'addar suka kai hari don kare yankin ƙarshe da ke hannunsu a arewacin Siriya. Haka dai a yau Laraba an yankewa tsohon shugaban yakin neman zaben shugaban Amurka Paul Manafort hukunci daurin shekara 3.5 a gidan kaso a bisa laifukan da ke da nasaba da kasar Ukraine dangane da ƴan adawar siyasa na ƴan kasar Russia. Ana kyautata cewa akwai yara ƙanana da dama a cikin mutanen da aka ratsa da su a lokacin da wani gini ya rushe a jihar Lagos ta Najeriya, inda ɗaruruwan mutane suka fito suna kallon yunkurin ceto. Babu tabbacin yawan mutanen da suka makale a cikin rushasshen ginin mai hawa uku da ya ruguje da misalin ƙarfe 10 na safe a yau Laraba, amma dai shaidu da ke wurin sun ce akwai yara kusan 100 a benen sama na makarantar lokacin da abin ya afku. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta saukar da jiragen sama na Iran Amurka wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 157 a ranar Lahadin da ta gabata, inda ta zama ƙasa mafi girma da ta cire jirgin saman daga aiki.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.